إنسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Iyayena mata barkamu da asubahi, barkamu da sake haduwa a wannan rana ta 7 ga watan Ramadan shekara ta 1447 hijiriya, wanda ya dace da 24 ga watan 2 shekara ta 2026 a lissafin Turawa. Ga mu wannan masallaci na Masjidul Ansar Kumu Akwa local government jihar Gombe Nigeria, don ci gaba da karatunmu na mata a watan Ramadan. A yau darasinmu ina jin darasi na 4 ne ko? Muna darasi na 4. Yau za mu yi magana a kan abubuwa kamar haka. Za mu yi magana a kan hukuncin fanɗarewar ya mace da taurin kanta a kan dokar aure. Fanɗarewa, taurin kai, rashin bin dokar Allah a kan aure. Za mu yi magana a kan ladabban haihuwa. Idan mace ta haihu, me ya kamata ta yi, me mijinta ya kamata ya yi? Ke da kika haihu ki ji, ke da baki haihu ba ki shirya, sai ki kimtsa. Da kuma sauran bayanai da za mu tattauna duka a cikin wannan zama da yardar Allah. Fatanmu Allah ya ba mu ikon faɗan daidai, ya kuma kare mu da aikata kuskure. Bismillahir Rahmanir Rahim. Daga cikin matsaloli da ake samu na zamantakewar aure akwai annushus. Qur'ani yace wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa'in ata'na فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أنا إيه سامو مچي مي فاندارا, أنا إيه سامو مچي مي تورن كي, أنا إيه سامو مچي وند باتا جمع غنا, أنا إيه سامو مچي وند باتا يو مجن تلا عدبيا. والله يقيا منا sunan wannan matar sunanta Nashiza. Da aka kanki kuskure wata ran a kwashe-kwashe kije ki sa wa yarki suna Nashiza. In kika sa mata Nashiza, daidai yake da a Hausa in an ganta a ce fandararriya, kangararriya, mai taurin kai. To kanki kanki sa mata wannan suna, an gane ko? Allah ya ce a yi wa mata masu fandara da taurin kai wa'azi. Kenan wannan yana nuna namiji dole ya zama ya iya wa'azi, ko da bai iya wa'azin waje ba, amma kamata ya zama ya iya wa'azi na mata wanda zai yi wa matarsa. Tunda ka auro ta, ya kamata a ce ka iya mata gargadi, ka iya jan kunnanta. Abu na gaba shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a ƙaurace mata in an yi wa'azi ba ta ji ba. Abinda ake nufi ƙauracewa ba ya tattare ya gudu ya bar gida ba, ya bata da cafane ba. Ƙauracewa a shimfiɗa ne kawai ake nufi. Ƙauracewa a shimfiɗa ake nufi. Ya daina alaƙar aure da ita, suna ɗaki ɗaya, amma ya kalli gabar ta kalli yamma. Ko ta masa magana ya ce ke ki rabu da ni, kar ki sake kula ni. me yasa zaka yi mun haka saboda baki da kirki halinki bai da kyau idan take caitaurin kai a hakan ma Allah yace wadribuhunna to ai musu adake su wanda Allah yace dukan amma ba duka na kare kashi ba ba duka na fasa jiki ba ba duka na zubar da jini ba amma dai Allah yace adake su irin dukan ne da zaka yi wa yaro ba da ka balla shi ko ka halaka shi ba saboda ka nuna masa dai fushinka dan kada ya kara yanzu kamar wannan dan hizba matsonan ka idan ya mun wani abu ba daidai ba kuna ganewa ya mun wani abu ba daidai ba nayi wa'azi na masa kaza bai da zance kai Allah ka karka sarki an gane yanzu wannan dukan zai balla mai kashi zai fasa mai jiki zai kumbura shi to haka namiji in matarsa har ta kai ga zai da kadin ba fatu magiya zai hau bishiya ya je ballo ba don ka ba bai wasa bane kawai ya dan sa hannu ya mangare ta kuma banda mari annabi ya hana kamari mutum a fuskarsa ko danki ne na cikinki haram ne ki mare shi a fuska in ga irin abin da ake kai wa mutum ya malifi ka kwalfi shi da mari a fuska annabi ya hana dukan fuska gaba daya saboda fuska wani wuri ne mai daraja a idan mutum ai a fuskan mutum a jikin mutum to sai a san yanda za a yi in yazo zai da keki sai ki bashi gadan baya yake mai haka pap sai ya buga in ya iya dundu ya dirka miki dundu shikenan in ku kin ga abun yayi yawa sai ki kama na kare kun san na kare ai ko gudu wanda ta ce ai mijin duka yake kashi yake ba nace to kina ina kawai sai ki tsaya ta dukan ki ba yake nemi kofar gida ba ai rugawa zaki a guje da hijabin ki a rataye Allah kiyaye to ba ma so ma a kai ga wannan matsayi malamai suka ce balahu an yu'addibaha wa yahmilaha ala ta'ati qaharan miji Allah ya bashi dama zai ladabtar da matarsa sannan ya dora ta akan yi wa Allah da'a a dole shine qaharan dole miji ya sa matarsa ko matar so ta yi sallah ya sa ta dole ta bi dokar aure wannan shari'a ta bashi dama ya sa ta dole ta yi wa yara wanka dole ta kula da nauyin gidanta dole ta yi kaza ta yi kaza wa yahmilaha ala ta'ati qaharan kenan wannan miji yana da wannan iko Allah ya bashi dama dan haka in mijinki yana umartan ki da kiwa Allah da'a yana umartan ki da ki abun alheri ko da ya tilasta miki wannan ba saba Allah ba ɗan hizba na can ƙarshe waɗannan matan da suke tsaye a samu musu wuri mana ke ta ƙarshen hizba ta ƙarshe can wajen bandaki ko aku matso da su ku samu musu wuri su matso ciki ku shigo da su kar a bar wata ta tsaya a wannan azafin rana su shi shigo su tsallako kuma malamai suka ce lakin nahu yanbaghi an yatadarraja fi ta'dibiha idan namiji yazo zai wa mace ladabi mai taurin kai mai kangara to ya bi a hankali wajen ladabtar da ita mataki ya dan yi masa wa'azi ya tsoratar da ita wani lokacin ya dan rage kudin cefane ko ya dan yi jinkiri ko kuma ta nemi wani abu ya ce a tayi ya nuna kamar ma bai san tana yi ba duka wai dan ta gane fushinsa ta gane an yi masa ba daidai ba idan hakan bai yi ba sai ya kaurace mata a shimfiɗa kauracewa a shimfiɗa tana da muhimmanci a rayuwar mace dan gaskiya mace tana daukan babban wulakanci ne namiji ya kaurace mata a shimfiɗa kuma suna jin haushi mata akan haka to shari'ar musulunci ta kawo kaurasewa mace a shimfida a cikin ladaftarwa dan saboda hakan yayi amfani ta gyara halinta kenan akwai inda Allah ya ba wa namiji ya rabu da mace ya kaurace mata annabi ya kaurasewa matansa wata guda gaba daya shi taraban kwana baya shiga dakin kowa ranar girkin ta jira ta gabe zuwa wannan ma ta jira ta gabe zuwa kurin ya samu wani guri ya je kama ibada da sallah kawai sai da wata guda saboda an yi masa ba daidai ba kenan kun ga lalle namiji yana da kyau wani lokaci ya rabu da mace ya watsa kashinta kai banza da ita kamar Allah bai yi ta a gidan ba amma baya dawwama ana yi ne a bisa gwargwadon hali da kuma gyaran hali lokacin da annabi yayi wata guda yana kaurace musu kwana 29 sai ya dawo zai ci gaba da mu'amala shine nana Aisha take ce masa yo ai watan ma bai ma gama cika ba kwanan ka 29 yace ya Aisha ai shi wata kwana 10-19 ne kwana 10 sau 2 sai 9 guda 1 idan kin ga an cika 30 to dubu akai ba a ga wata ba amma asalin wata ana haifansa ne ya rayu rayuwar wata a duniya kwana 29 ne daga nan sai ya je ya mutu sai a dada haifan wani sabo to kenan wannan idan har namiji zai kaurace miki to duk toshewar kwakwalwarki da rashin basirarki to kake bari ya wuce wata guda baya shimfidarki annabi ya ce wala tahjurha illa fil bayt ko wala tahjur illa fil bayt kakka kaurace wa matarka sai dai in a cikin gida kada ya koma can gidan uwarsa yana kwana kada ya koma gidan abokanai yana kwana a gidansa zai kwana idan an kawo mai abinci da daddare ya sharbe abincin ya cinye shi tas dan kudin jabanansa ne amma wasu mazan suna yin fushi abincin ma ba sa ci ni dai gaskiya ina ganin dai yadda za a yi a ce saboda Allah a ce mace ta maka laifi ka bada kudin cefane kuma ai abinci baka ci ba ai an gama da kai ai ka cinye tuwanka ka ci abincin ka tas yawa ka ladabtar da ita wani gurin wani lokacin kuma idan aka daina cin abincin mace shi ma tana nuna damuwa in ka ga haka din zai maganin halinta to sai ka yi mata haka a malam yace wa hajruha fil kalam fi ma duna salasati ayami ana iya kaurasewa mace a daina mata magana amma fa kada ya wuce kwana uku kenan duk namijin da zai kaurasewa mace ta hanyar ya daina kula ta ya daina mata magana to kai ya wuce kwana uku amma ya halatta kai kwana uku cikakku ta zo tana baban ummi ina kwana kai banza da ita yaya jikin naka kai watsa kashinta yaushe za ka tafi ne ka ki kula ta ta yi anjima ta yi yanzu ta yi gobe ta yi ni tana yi kai banza da ita in za ka fita kudin kai magana da yaranka kudin cefane ka ba wa yara in wani abu kake bukata inda yara a kusa da kai ka aike su idan ba kowa tashi da kanka ka yi inda ruwan shayi za ka yi kake so tunda ba zaman lafiya kai banza da ita ta ganka a kicin ka je ka dora ruwan shayi da kanka ka hada komai in ta zo za ta karba ka ce karki yadda ki zo nan gurin ka kore ta ka hada shayinka ka zuba madaranka da suganka da burodinka kato irin na 2500 din nan ka sa shi a gaba sai ka cinye shi tas tana zaune a gefe kai banza da ita in ta zo za ta share ɗakinka ka ce karki shidda ki taba mun kaya da ka daina kula ta kawai duk macen da ka mata wannan kwana uku in tana da hankali za ta zo ta nemi sulhu to amma in ya wuce kwana uku to wannan ya wuce shari'a, kai ma kuma kai laifi. Sai ka dawo a sulhunta, ka zauna kai fada iya yanda ka ga dama, ka gama zage-zagenka amma banda duka. Ka kafa dokoki masu tsauri, idan waya take yawan yi ko tana yawan chatin, ka kwace babbar wayar, ka kwace ta, ka ce na haramta miki TikTok, na haramta miki WhatsApp, na haramta miki Facebook. Ka dauki waya yar Nokia yar karama yar 3500, ka miƙa mata rakani kashi mai yar fitila a saman nan surut, to ka bata, ka ce ga ta nan kije ki rike. Yanzu ba zan yi WhatsApp ba, yanzu ba zan yi kaza, ta ce ba za ki ba. Ka ladabtar da ita, bayan dan wata biyu wata uku in kaga ta yi laushi, ta kama maka wanki da guga, tana goge maka mota har ta ce a bata kuɗi za ta siyo mai tafa, wannan za ta siyo omo ta fara wanke mota, to ta yi laushi. To sai ka dawo mata da wayarta, ka ce to gashi nan lokacin da za ka bata, ka ce gashi nan kuma ina shaida miki ina matuƙar ƙaunarki. Ƙwarai kuwa, ai ta gane ba wai kiyayya yasa ka kwace wayar ba, ka ce halinki ne da kike yi bana so ya saba shari'a. Ni na manta ma, ni karatun nan ni na ɗauka maza nake yi wa, ashe mata ne a gaba na. Inna lillahi wa inna ilaihi, na gama ɗebe sirrin gaba ɗaya na gaya muku. Kun ga yanzu wannan karatun, ba wacce za ta je ta kunna wa mijinta ya ji, ba za ta kunna ba, na san ku da rashin adalci. Amma zan samu na lokaci a tafsirin maza da daddare tsakiya ɗin nan in koya wa maza irin wannan abu. Wani zai ce kai malam yau na ji daɗin karatun nan, saboda zai je gida ya hika ya daka. Duka wannan jama'a, idan namiji ya miki wannan bai saba wa Allah ba, saboda halinki ne ya jawo. Da haka ku yi maza, ku zama mutanen ƙwarai, ku zama mutanen kirki. Ko daina magana ne wa juna, ba a so ka daina kula mutum sama da kwana uku. Gawa ne ta miki laifi, abokiyarki ne ta miki laifi, wata sa'arki ne, wata makociya ne ta miki ba daidai ba, kar ya wuce kwana uku. Gaba ba a wuce kwana uku, daga sama da kwana uku assalamu alaikum, assalamu alaikum, a rinka me, a rinka gaisawa. Ina fata ana fahimta. To Allah ya mana afuwa. Abu na gaba, a shari'ar musulunci ba abinda bata koya mana ba, dangane da alaka ta aure, jima'i kenan. Akwai abubuwa da ake shigo da shi na zamani, wanda yake a hakikanin gaskiya akwai buƙatar gyara. An ɗauko ɗabi'u da al'adu na Turawa, kafirai marasa tsoron Allah, ana yin su a cikin gidajen musulmi. Shari'a ta koya mana ya za a alaka da mace. Na farko dai, yana da kyau namiji zai yi alakar aure da mata, to ya kokari ya gabatar mata da abinda zai wato jawo hankalinta na ɗan wasanni, ɗan raha. Idan tana cikin fushi, a yaye mata wannan fushi, a nuna mata ana ƙaunarta, ana santa, kuma a nuna mata matsayinta, a nuna mata darajarta, a nuna mata kimarta. Duka a yi wannan, sannan a ɗanyi ɗan wasanni da dariya. Abu na biyu, in akwai ɗan abinci a kawo, ba asara idan namiji ya sayo wani abu da daddare kawo iyalinsa bayan abincin gida. Wannan girmamawa ne, kyautatawa ne. Idan kullo wani abu a leda, wannan daga shi sai matar, banda yara ma ba su ma san an kawo ba. To wannan yana da kyau ƙwarai, za ta ga cewa ka daraja ta. Yanzu ko akuya ne in za ka yanka ta, ai kana ɗan bata harawa ko? Idan mutum yana kiwata dabba, ba yana kashe mata kuɗi ba? To abinda maza suke yi, ɗabi'arsu da al'adarsu, ka ajiye mace a bushe, duk wani abu na sha'awa na kwaɗayi a waje baka saiwa ka kawo mata. Wallahi maza ku ji tsoron Allah ba daidai ba ne. Kuma ku mata ku yi haƙuri, mun san kuna da haƙuri, ku ƙara haƙuri. Ruwan da wasu mazan suke da shi, abun muni ya isa wallahi. Yanzu mace za ta iya zama a gida wallahi ta shekara biyu uku bata sha rake ba. Dan raken nan da ake sarawa. Dan abun sha'awa ne. Duk dan abu da yazo in na zamani ne. Wannan ina magana da mutanen da suke kauye. Dan wannan a birni ne zai ga wannan kauyanci ne. Kuma birni ai akwai manya-manyan suto da mall-mall. A dauki mace a shiga da ita. Ko ba haka bane. In wata yazo karshe kana da albashin ka shiga da ita. Ku zagaya layin chocolate. Kace mata daga nan har iya canji chocolate ne. Zabi wanda kika ga dama amma fa daidai aljihuna. Ta daga ta duba ta ga wannan kai wannan ya burge ni ce kici sa tashi a kwando. Ta dada karawa ta dan dudduba kace sa. In ta zaba in ka ga abun ya wuce hankali kace ya isa haka. Ai gaskiya ne. Ku je layin biscuit shi ma ta zazzaba. Ku je layin madara ta zaba. Ko ba haka bane ba. Ku je layin wai wannan sweet campo ake sani ko sweet milo ne wannan abu mai dan zakin nan wannan abu mai abin nan mai sunan sa ne kam mai sanyin nan da mata suke son sa ice cream yawa ice cream na san ai baba wasa da ice cream kuna son sa ka je ka ce a auna mata a zo ka biya ku taho gida ka dauka ka bata ka koma gefe ka bata tete dan Allah mace ba za ta ji dadi ba amma namiji zai kyale ka kullun shekara tsawon shekara tuwon masara sai dan wake sai shinkafa da wake tuwon masara dan wake shinkafa da wake abada Allah idan mun dawo cikin gari dan rake a yalo a lemo na bakin titi ayaba din nan gwanda duk ba ana sayarwa ba namiji ya tsaya ya siyo gwanda, ya siyo lemu, ya siyo ayaba, leda leda, an gane ya taho da shi, ya ba wa matarsa, za ta ji dadi ko ba za ta ji ba, za ta ji dadi. Idan muka zo bangaren nama, a je ƴan kajin nan na bakin titi bankararru, ƴaƴan albarka, ƴaƴan alheri, a siyo mata, ko tsire ko balangu, a siya na ɗan kashe kwaɗayi, kawai mace ta zo ta ga leda. Sai dai ta ji kanshi tana bare leda ta ga wani maiƙo ya lullube takarda tana budewa ta ga abubuwa zaka ga ladabi da biyayya to ba sa yi sai ka dan daga cikin su dan haka yana da kyau a rinka kyautatawa mata a kawo musu dan abin tabawa in ba a basu ba a basu kudi su sai abin da suke sha'awa an gane wannan ba za ku kabbara ba ko an taimake ku ko ba ku san an taimake ku ba yanzu mijinki in ya ji daga nan ba mamaki gobe ki ga yazo da ledar kaji ba a taimaka ba an taimaka Allah ya ba su ikon yi Allah ya ba su ikon yi wani lokacin kuma mutum duwa zai yi tuku ba ko ya je mahauta ya sa aloda masa nama mai yawa ba iya naman biya ba da yawa a kawo ta ganshi kaya guda rabin rago ya haka kike kawai kace kawai ki farfin su ki soya mu sakata mu wala mu ci mu gori haka ake yi duk wannan yana daga cikin kyautatawa mace dan Allah ya sa an samu kudi an samu yalwa kace hajiya zo mu je kai ki a miki passport ya za a kice ke dai ke a kace ke dai ke addu'a ka biya mata kudin umara ku tafi tare ka biya mata haji duk wannan abuwa ne na sakayya wa matarka ta ji dadi tayi bulbul hankalinta a kwance to aure yayi dadi kenan amma namiji ya zama busasshe ke gatsashe mai ruwa baya bayarwa wannan ba daidai bane to kaga idan kana yin wannan to duk abin da kazo ka kafa a doka a gidanka fa za a yi aiki da shi saboda kai ma kana kula da ita amma mutum ya zama sai dai shi in ya fita kasuwa fa duk wannan abin yana ci su sha madaran su su ci balangun su na bayan la'asar ya sayi tsire ya ci abinsa in mai lemo da ayaba ya zo a yanka masa ya sha matar ka fa wallahi wata matar ta ce sai ta shekara bata ga ayaba a gidanta ba shekara guda kuma ki duba muhimmancin lemo da ayaba da gwanda a rayuwar dan adam ku je ku tambayi likitoci kayan marmari suna da amfani a rayuwar dan adam musamman mace
na sha fada a karatu mace ita ya kamata ta rinka facin dadi ita ta fi cancanta ta ci dadi ta more me yasa ita ce take shayarwa ita ake tsotsanta ita ce kullun ciki da goyo a tsotse ta a cikin cikin ta idan tana da juna biyu ba abincinta ita kadai take ci ba danta ma yana ci idan ta haife shi ya ta tsotsan nonon nan nonon nan fa duk wani abu da yake da tsada yake da daraja na abinci shine ake tacewa a zuba shi wa yaron ne ya rika tsotsanta kisa idan mace ba ta samu ingantaccen abinci tana shayarwa sai ne ki ga kasusuwa kawai sai ta bushewa an aurar da yarinya budurwa kulkul abin sha'awa amma wallahi haihuwar fari in kin ganta yanda kika san kanwar kurangwalce kasusuwa sun fito ga kayan hakuri saboda ba abinci mai kyau ce za wallahi ina ga muku in ba ku shawara wallahi duk macen da ta samu kuɗi ta tsaya ta sakata ta wala ta ci dadi ta more kwarai kuwa idan ma baya kawowa kin samu kuɗin ki ki bari sai ya tafi ki tura a sayo miki lafiyayyar kaza ki yanka da kanki ma ai ya halatta mace ma ta yanka ki dama kayan ki mata farfe su ki sha ruwan kaza ruwan kaza yana da daraja a jikin mace ki karya kashi in yaran ki suna nan ki ba su kafafuwa da fukafuki ki ce tashi ku tafi ai haka kuke yi shi yasa na san halinku ne haka kuke yi shi yasa kowa ta samu dama ta tsaya ta gina jikinta kar ki bari shayar da nono ya karar da ke renon ciki ya karar da ke Allah ya saka da alheri muna fatan za a kula da wannan in Allah ya so ya yarda dan lamari ne mai kyau sannan kuma namiji a ya sani cewa ita mace kullun tana buƙatar ta samu ni'ima a jikinta dan macen da ake da alaka da ita akwai buƙatar ta samu ni'ima a tattare da ita ni'iman nan sai ta ci ta sha amma namiji ta neman mace baya kawo mata abin da zai gina jikinta ana buƙatar ta sha madara ta sha ruwan kankana ana buƙatar ta ci ganyaye ana buƙatar ta samu abin da zai gina mata jiki saboda nauyin yayi yawa ga matsalar miji ga matsalar dan da kike shayarwa wata kila ga matsalar ciki dole akwai buƙatar a kula da inganta rayuwar mace ta ci mai kyau ta sha mai kyau jikinta ya kyau saboda abubuwan da take bayarwa amma wasu matan za ku ga mazajen suna guje musu sun kaurace musu saboda ba sa jin dadin mu'amala da su saboda ba ni'ima a tattare da ita duk abin da zai ƙara mata ni'ima na ya mace babu ga rashin kuɗi ga rashin sana'a ga rashin abin da za a ci ga kaza to ina mace za a same ta yanda ake so ba za a samu ba malamai suka ce yana da kyau a kula da waɗannan abubuwa yusabul bada'a bi tasmiya sannan duk wanda zai kusanci iyalinsa ya zama yana yin bismillah kamar yadda hadisi ya zo cikin sahihul bukhari da sahih muslim hadisi abdullahi dan abbas in namiji zai kusanci mace ita ma za ta alaka da shi ayi addu'a bismillah Allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytan ma razaqtana bismillah da sunan Allah Allah ka nesantar da mu daga shaytan kuma ka nesantar da shaytan daga abin da ka azurta mu annabi yace idan Allah ya kaddara aka samu juna biyu ciki ya shiga to wannan dan shaytan ba zai cutar da shi ba ko wannan diyar shaytan ba za ta cutar da ita ma namiji yazo yana afkawa matarsa kamar yadda akuya take tauri yake bin akuya kamar yadda bujibi yake bin saliya wannan ba shari'a bane ba addini bane idan kuma baya yi akuya masa ta yi bismillah ta yi wannan addu'a shi ma yayi bismillah yayi wannan addu'a suka ce bil mula'abati wad dhammi wat takbir ayi wasa kuma ya sumbance ta sumbanta wannan abu ne na nuna kauna da soyayya a da sauransu duka wannan shari'a ce tace mu yi sannan wa minal ulama man istahabba al jima'a yawm al jumu'ati daga cikin malamai akwai wanda suke cewa ya halatta a cikin kwanakin da za a yi alaka ta aure ya zama akwai ranar juma'a saboda albarkar juma'a wannan ra'ayi ne na wasu daga cikin malamai a zabi ranar juma'a ba wai ita kadai ba a'a ya zama tana daga cikin ranakun da ake mu'amala din sannan idan namiji ya lura da mace to yi kokari ya ga ya mata abinda zai faranta mata ta ji dadi ba wai ya rinka mu'amalantar ta kamar yana mu'amalantar dabba ba
daga cikin kurakuran da maza suke a cikin alakar aure shaye-shayen magunguna mutum yaje siyo maganin gargajiya ko maganin bature da yafi karfin sa yafi karfin iyalinsa ya kamata ku ji tsoron Allah akan shaye-shayen magunguna da kuke yi wanda yake za ku cutar da iyalanku shi dan adam kai mu'amala da shi daidai gurgudu iya bukatar sa iya sha'awarsa amma aje a sha magani a zo ana mu'amala da mace kamar ana mu'amala da dabba kuma aje wajen abokane ana fada ai yau kaza ai wani magani na sha kaza kaza babu dokar shari'a ne akan ku mutum ne dan adam kake mu'amala da shi ba dabba ba ko dabba ma tana da haƙƙi ai ka cutar da mace ka fitar da ita daga hayyacinta wata sai ta gudu wata in ta ga mijin tsoransa take ji saboda yana mata mu'amalar ya wuce hankali ba na sha'awa bane na mugunta ne to wannan ba daidai bane kuma don matar da ta ga mijinta yana da irin wannan shaye-shayen magungunan ya kamata ta fadakar da shi take ku yi rayuwa normal yanda Allah ya yi ka in kana da sha'awa kai ba ka da sha'awa shikenan amma mutum ya fidda kansa daga hayyacinsa ba daidai bane haka kuma matan akwai masu zuwa su sha maganin mata kuma a cikin mata akwai masu zuwa su sha maganin mata maza su sha maganin maza mata ma su sha maganin mata duka wannan akwai zalunci da cutarwa a ciki a zo a sa namiji a sa shi alakar da bai shirya ba a dole a sa shi saboda an je an sha magani an fidda shi daga hayyacinsa tazo tana alfahari tace ai ita in an je dakin ta ai ba a bacci wannan ai ba burgewa bane ba addini bane ba shari'a bane ki bar shi yayi mu'amala da ke iya daidai gurgudo yadda Allah ya yi shi iya bukatarsa in kina da sha'awa bismillah in bai da sha'awa bismillah ya hakura wannan shine rayuwa ta daidai dan Allah mata masu sai da maganin mata ku ji tsoron Allah ku daina yin wannan abu saboda akwai shiga haƙƙi akwai zaluntan maza haka kuma maza masu sai da maganin maza a kasuwa zaka ga mutum dan batsa a kasuwa a loudspeaker yana ta bayanin batsa kaga mutane suna layi suna miƙawa gashi maganin shegen araha sai a ce 200 ne amma 400 jiba 200 amma guda 400 wani zai ce kai alaji karbi biyar din ma ka bada 500 din saboda magani ne ba tsari a kansa shi dai ba auna shi ake da jini ba ba auna shi ake da kwamfuta ba ba duba ake gurgudan jinin mutum ya zai dauka ba magani ne na sassaƙi kawai da haɗe-haɗe don Allah maza ku ji tsoron Allah a daina yin wannan saboda akwai cutarwa duk matar da mijinta yake zaluntar ta wannan tana iya neman haƙƙinta kuma cikin hikima kuma ta nuna masa gaskiya wannan ba daidai bane sannan ba a kusantar mace in tana al'ada in mace tana al'ada ba a saduwa da ita akwai daga cikin mata da suke da mummunan ɗabi'a tana al'ada amma ba za ta gaya mai gidanta ba sai ta bari alaka da ita a cikin jini wallahi haramun ne Allah ya ce fa atazulu nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna ku nisanci mata idan suna cikin jinin al'ada kar ku kusance su sai sun samu tsarki dan haka a dauke alaka ta auratayya ta saduwa in ana al'ada da kin zo zaki fara al'ada kwana ɗaya biyu kice mai to gida ina jin alamar fa gobe zan fara yi in kin fara tun da rana ki sanar da shi kar ki bari sai dare yayi ya shirya ya taho kawai kice ike fa al'ada kike wannan bai da kyau tun da rana tun ma kafin ya zo ki masa waya kice masa yau fa al'ada ta kama ni to kin ga zai zo gida zuciyarsa bai sa ran zai wata alaka ta kusanta ba to amma sai ki bari baki gaya masa ba sai ya gama kimtsawa yayi abin da zai yi sannan ki zo ki ce masa wai ke al'ada ce wannan akwai cutar da maza wannan akwai zaluntar maza sannan kai namiji in mace ta ji ga ma tana cikin al'ada to duk sha'awar ka ce kai hakuri damar rayuwar ma hakuri ake kar ai fada akan wannan kuma kada a kare dokan Allah shi yasa shari'a ta ce duk wanda ya sadu da matarsa yana cikin jinin tana cikin al'ada ya sadakar jinari ko ya sadakar rabin jinari malamai suka ce me bambanci wanda ya kusanci matarsa wato farkon al'adarta bai hakura bai sadu da ita to sai ya bada dinari yaje ki buga lissafin dinari 1000 nawa ne yanzu to wanda kuma yayi zai bada rabin dinari wanda yayi tijira yayi hakuri sai karshen al'adar ya kasa hakuri yaje ya kusance ta to shi ma fa yayi laifi sai ya bada rabin dinari
likitoci masana suna cewa akwai hadari namiji ya rinka kusantar mace tana zubar da wannan jinin saboda alqur'ani ma yace aza kazanta ce yayin namiji zai zo yana alaka da matarsa tana cikin wannan kazanta ba mamaki ta fitar da wata cuta kaje ka dibi cuta a jikinka ka gadan mata infection kai ma ka gadan wa kanka infection idan kuma akwai wasu sauran matan ma ka gadan musu ciwuka saboda ka kece dokar Allah kana kusantar matarka tana cikin al'ada amma babu laifi mace ta sa kwarjalle ta daure jikinta da pad ta sa duk abin da mata suke sawa na tsare zuban jini ta yi duk abin da za ta yi miji ya alaka da ita na jin dadi wannan ba haramun bane kamar yadda na gaya muku nana Aisha tana yi tace annabi yana umarta ta fa'taziru kana ya'muruni fa'taziru fa yubashiruni annabi yana sa ni in sa kwarjalle ko in sa zani in daure sai yazo ya din mu'amala da ni da namiji yake da mata amma banda jima'i sannan daga cikin laifuffuka da ake na saduwa shine saduwa da mace ta dubura haram ne ta dubura ta wajen ba haya haramun ne akwai waɗanda suke wannan da tsafi bokaye suna ba wa wasu mazaje tsafi su ce kar ku kusanci matanku ta gaba ku kusance su ta dubura karki yadda dan sabon Allah ne idan kuma kin yadda za a hada kai da ke aje a sabon Allah to na farko dai zai gadan miki da cututtukan da Allah kadai ya baro kansa sun kuma akwai abun kunya ki kai kanki asibiti wajen likita yana duba ki da wani ciwo da ke a duburaki zai gane cewa kuna alakar aure ne ta dubura haramun ne mata da yawa wasu suna kukan mazajen su suna musu wannan wallahi akwai matar da ta yi fatawa take cewa ita tunda take mijinta bai taba neman ta ta gaba ba ce ta dubura daga ba wa maganar haihuwa tsakanin su an dauka bakarari ya ce ba ta haihuwa me ya faru ashe bokansa ne ya gaya masa karka yadda ka duba kazanta wannan wace irin kazanta ne wannan wani irin dabbanci ne wannan ko rago da zai kusanci tinkiya bizai mata wannan wannan luwadi kenan kamar yadda maza fa suke luwadi wai mace a dakin aure ta zo tana luwadi da mai gidanta to bari ki ji hukuncin luwadi manzo Allah ya ce uqtulul fa'ila wal maf'ula bihi wanda yayi da wanda aka yi da shi an kama su kashe su ake a shari'ar musulunci ko dabba ce wani namiji ya je yayi luwadi da dabba mutum ya je ya sadu da dabba wannan dabbar hukuncin ta kashe ta ake to yaya mutane za su canje shari'a ya za su canje dokar Allah suna yin abin da suka ga dama ko suna yi saboda sun ga turawa suna yi wannan bai da kyau nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annashi'tum matanku gonakinku ne ku zo gonakinku ta yanda kuka so ta yanda kuka so ta yanda shari'a ta yi muku bayani ba wai ana nufin ta yanda kaga dama saboda matarka ne kamar da ita baiwa sai yanda kaga dama za ka yi alakar aure da ita wannan ba daidai bane ku rike wannan a matsayin ilimi ku rike wannan a matsayin addini in kuna son albarka a gidajenku ku daina barin wannan abu yana faruwa wanda kuma ya shirya zai rungumi fushin Allah a rayuwarsa to yaje ta saba wa Allah shi yasa ake samun matsaloli ake samun larurori yanzu wata zaki ga mijinta abin da ya saba kenan wata ta kawo fatawa take cewa ita fa mijinta dan luwadi ne ita ta san yana neman maza tace wallahi baya sha'awar mata sam duk inda mace ta kai bai sha'awar ta ba tace tana zaman yaya ne kawai tace yana iya share shekara ko waiwaitan ta bai ba amma maza kuwa kala kala ake kawo masa maza ki duba abun tausayi abun bakin ciki a cikin wannan al'umma mutum ya zama rayuwarsa wai a kai nemo masa namiji ya je yana alaka da namiji luwadi wanda Allah ya yi maganar kazantar wannan mummunan aiki a cikin alkur'ani mutanen annabi ludu yan luwadi halakar da su aka yi garin aka daga gaba daya mala'iku suka ciccibi garin su mala'ika jibrilu suka daga garin da sauran mala'iku sai da suka yi sama da shi suka kifar da garin ya zama garin ba kowa an karar da su kin san me laifin su luwadi lulu amma wai sai namiji yazo yana wannan abu ko yana yi da yara kanana har karamin yaro daga mutum yana ta wasa da yaro ashe neman maza yake daga babban mutum ya shiga da yaro daki ya je ya danne shi yana barna da shi duk ana kama a ga yaro an lalata mai dubura an yi daga daga da dubura da yaro duka yaron nan shekara su 12 yaro yana ta barar da jini ashe wani babban mutum ne ya tare shi mara albarka mai aikin ƴan wuta kanzu wannan namiji da namiji ma an ce kariye yaya mace za ta bada kanta namiji zo yana wannan abu da ita dole ne auren ba sai ki kashi auren ba ko yayi abin da shari'a ta yarda ko kuma bi zai yi ba sabon Allah yake ce ke ba za a yi sabon Allah da ke ba kuma wannan sana'a ta luwadi yau ta zama ruwan dare wasu da yawa sun kaura cewa matan su ba sa kula su ashe maza ake kawo musu a guest house din su a gidan bakin su a hotel mutum ya je kama hotel ya nemi dan uwan sa namiji ya yi ta mu'amala da shi kamar yadda zai da mace wai har kungiya ne da su wai kungiya wai mai register wai an mata register wai an yadda su yi wannan abu abinda ake a kasashen turai inda bar tsoron Allah ka ga namiji yana haduwa da namiji suna gaita yana murza dan yatsan sa wai my wife shi kuma yana ce my husband namiji ba zai hadu da dan uwansa abokin su sai dan kama yatsa sa ya dan murza ya dan murza ya mai abin sha'awa ya sumbance shi sai ce matata shi kuma sai ce miji na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakeel ya Allah ka dauke mana wannan mummunan bala'i Allah ka raba mu da wannan shegiyar kazanta Allah ka kiyaye sannan daga cikin ladabi malamai suka ce kada namiji ko mace yayi aski kada mutum yayi askin hamata ko askin gaba ko ma askin gashin kansa kada ya yanke farce kada ya dai ya fitar da jini a jikinsa alhali yana cikin janaba wa Allah ya halika sha'ruhu yanke cire gashi kenan aski wala yaklima azafirahu kada ya yanke farce wala yukhrij daman wa huwa junub in dai mutum yana cikin janaba ba a waɗannan abubuwan guda uku ko huɗu kin san janaba ai idan mutum yana cikin janaba bai yi wankan janaba ba to ba a yankan farce ba da janaba a jikin mutum ba a yin aski da janaba a jikin mutum ba a cire jini ko a ba da jini ko yankan reza ko wani abu da jini ya fita a jikin mutum alhali yana cikin janaba ba a yi ma malamai sun haramta haka to kin ga wannan in ba a miki bayani ba to akwai damuwa da haka ya kamata mata su kiyaye wala Allah kina cikin al'ada a daya daga cikin waɗannan abubuwan ya kamata a kiyaye su ko kuma mutum yayi alaka ta aure bai yi wanka ba kai ya aikata wannan abu na gaba ladabban haihuwa shine adabul wiladati wa hiya sittatun abubuwa ne guda shida akan ladabban haihuwa na farko suka ce dangane da namiji Allah yukshira farahu bizakari wa huznahu bil unsa ba a so namiji a gidansa ya yawaita nuna farin ciki saboda an haifa mai da namiji yana kuma nuna wa mace bakin ciki da bacin rai saboda ta haifa masa ya mace ba a so wannan dabi'ar da maza suke yi yana ta rawar jiki yana ta murna yana ta kashe kuɗi yana ta sayayya saboda da namiji kika haifa masa amma in kin haifi ya mace sai ki ganshi a turkune yake ya bada kudin kayan baby yake ya sayo miki dan naman da ake saya yake ya baki kulawa saboda kawai wai dan me yasa kika haifa masa ya mace wannan dabi'ar ta jahiliya ce maza ku daina shari'a ta hana da dudda da ne albarka ake nema da namiji albarka ya mace ma albarka duk namijin da yake kyamar ƴaƴa mata kuma yake nuna wa matansa baya son ƴaƴa mata to in ba yayi da gaske ba sai Allah ya jarrabe shi akan ƴaƴa mazan da ya bashi ka zo ka haifi ƴaƴa mazan su zama maka fitina
ka zo ka haifi ƴaƴa maza su zama maka bala'i, Allah ya kiyaye. Inda ba a san mace kai ka auro mace har ta maka haifuwa, idan ana kyamar mace kai ka samu uwa da ta haife ka tare ne ka. Kuma wai ni mamakin da nake, wai meye na kin mace? Ni nayi ta tunani na kasa gane meye dalilin da yau dan wannan zamanin wuri ce wai baya son wai ya mace. Saboda me? Ra'ayi kawai. Laifi ta yi? Ita ba mutum ba ne? Duk matar da Allah ya jarrabe ta da miji yana da irin wannan tunani, to gaskiya aiki ya same ki. Mijinki bayi da addini, baya da ilimi, baya bin malamai, yana jin wa'azi ko baya aiki da karatu. In ya mace ne Allah sa albarka, in ɗa namiji ne Allah sa albarka, kai mata hidima sosai. Sannan daga cikin ɗabi'ar da maza suke da shi yau, akwai mazajen da za ka ga in wasa yake da yara, in haba-haba ne iya ƴaƴa maza ne, yarinyarsa ƴa mace tana zuwa zan ce tafi-tafi, je ki maman shi, je ki maman shi, baya ɗaukan ƴa mace. Kin lura haka ne ko? Bai da kyau. Za ki ga ƴaƴansa mata suna nesa da shi. ƴarka ce, ka ɗauke ta, ka yi wasa da ita, ku fita da ita a mota, ku fita unguwa, duk inda za a je ka je da ita, ƴarka ce. To amma wannan ɗabi'ar nan koran ƴaƴa mata da gujewa ƴaƴa mata, idan za a fita shago za a dan siyo abun kwadayi, in yara ƴan mata sun biyo ƴan uwansa maza sai a kore su, ku tafi wajen mamanku. Kullun ƴa mace tafi mamanki, tafi mamanki. A ina kuka samu wannan dalilin? Duk wanda yake wannan abun a gidansa bai kyauta ba, kuma bai karanta tarihin Annabi da Nana Fatima ba. Annabi Allah sai ya girmama shi ba shi ƴaƴa mata. Duk tarihin da za ku ji ana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ku ƴaƴa mata. Mazan ba su yi nisan kwana ba. Da haka don Allah, abinda maza suke yi na kyarar ƴaƴa mata da koran ƴaƴa mata da rashin damuwa da ƴaƴa mata a daina yi bai da kyau. Wannan ne yake gadarwa har ka ga namiji baya son a haifa masa ƴa mace. Wannan ɗabi'a ce ta jahiliya da Allah ya haramta. Wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Allah ya ce idan aka yi wa ɗayansu bushara da ƴa mace, wai sai ya yi ni yana cikin bakin ciki da bacin rai kawai saboda an haifa mai ƴa mace. Ya tawara min alqaumi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fit turab. Har kuya yake wai in ya fito unguwa, buya yake kar a ganshi, wai saboda za a ce wancan fa mace aka haifa masa. Yanzu irin wannan jahiliya za ku dawo mana da shi? Rayuwar arna, rayuwar kafirai ba daidai ba ne, kuskure ne. Sannan idan ya mace aka haifa maka, hidimar da za ka yi ka ce maka babu wata damuwa a ciki. Ai kai baka kai annabawa ba, an haifa musu ƴaƴa mata. Kuma da Allah ya zo rabawa, wasu annabawan sai ba su ƴaƴa maza zalla. Yanzu ya tsere Annabi Ibrahim gaba ɗaya ayansa maza ne, ba mace, ba ki taɓa jin an ce ga wance ƴar Annabi Ibrahim ba ne. Annabi Yaƙo shi ma duk aka ba shi ƴaƴa maza. Annabi Lutu sai aka haɗa masa ƴaƴa mata. Annabi Lutu aka ba shi ƴaƴa mata. Wasu annabawan aka haɗa musu da maza da mata, zukuranan wa inasa, kamar Annabi Muhammadu aka ba shi maza aka ba shi mata. Wala Allah kuma matan sun fi yawa. Da haka duka Allah yana so, ba wani jinsin da Allah baya so. Yaya Allah zai yi abu kana kyamarsa? To wannan ma laifi ne da kurakurai da mutane suke yi in an yi musu haihuwa, su rinka turbina fuska, suna nuna damuwa saboda an haifa musu ƴa mace. In kin ga mai gidanki yana yi, wallahi kici to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mai gida an fasa mu matsala. Ya aka yi ce wallahi wannan abin da ake yi fa Allah ya hana, malamai sun yi magana. Abu na biyu, mutum ai bai san aina alheri yake ba. Ka sani wannan ƴar watakila matar shugaban ƙasa ne, ka sani wannan ƴar watakila matar gwamna ne, ko matar wani babban malami ne, ko matar wani mai matsayi ne, ko matar wani attajiri ne, ko matar wani mutum ne mai daraja ko basaraki ka sani ko rufin asirin gidan a hannun wannan matar yake mata nawa ne suka rufa iyayensu asiri mata nawa ne suka zama ɗan albarka su suke taimakon iyayensu in taƙaice muku zance bincike ma yau ya tabbatar na sha gaya muku bincike da yau da gobe ta nuna cewa wallahi ƴaƴa mata sun fi kulawa da iyayensu sama da ƴaƴa maza haka abin yake duk inda kaga ƴa mace ta fito sayin uwarta sama da ɗanta na miji duk inda kaga ƴa mace ta fito sayin ubanta sama da yadda ɗa na miji yake tausayi me yasa su kawai Allah ya jarabe su aure suke ba kuɗi bane a hannunsu inda matan nan tana da kuɗi hidima da za ta yi ɗan mai zai ba ɗa na miji za ka zo ka haife shi yana girma da ya shiga jami'a yana gama ya gama da kai soyayya yake tai da budurwarsa ya aure yar amaryarsa ya zubar da tsohonsa ko gaishe ka ba zai ba kuma kullita fa da zuwa hidima in an zo gaida uba da abin da mace take kawo da abin da namiji mace ta fi sai kaɗan daga cikin mazan na gaya muku matsalarsu kawai ba su da shi ne inda mace tana da shi ba magana wallahi in sun samu kuɗi kafin ɗanka namiji ya biya maka yarka mace ta biya ma saboda tausayi kowa ya san mace tausayinta ya fi na namiji to ya mutum zai kyamace wai an ba shi yaya mata babu wani abin ƙi a ciki kuma ita ya mace ma ita fa sun sha'ani ne da ita iya wahalar da zaka mata shekara 18 19 20 ka aurar da ita ka danka wani shikenan ka daina mata wahala wani yana mata namiji ba zaka rika shi wallahi wani in ya rika wallahi sai kai shekara 30 kana wahala akan sa kai wani har 40 ma zai kai wani har kai mai aure bai daina wahalar da kai ba haka ne ko ba haka bane a'a nagode Allah ya saka miki yau kin mun addu'a ta alheri wallahi Allah ya miki albarka ta ce mala Allah ya albarka na gode kwarai da gaske ai za mu yi ta yi sai mun yaƙi wannan tunani ba daidai ba ne ƙyamar ƴaƴa mata akwai albarka ga ƴaƴa mata akwai alheri ga ƴaƴa mata ƴaƴa mata nawa ne suka rufa wa iyayensu asiri ƙashin arziki kenan ƴa mace Allah ya muku albarka abu na gaba ladaban haihuwa ana so mutum yayi kiran sallah an yi azzina fi uzunil maulud hina yuladu ana so ayi kiran sallah a kunnen dama na dan jariri lokacin da aka haife shi a kira mai sallah ya zama ana haihuwarsa abinda zai ji kara a kunnen sa mai sunan Allah amma fa ba sifika za a je a dantsara masa Abuja ba yawa da Allah ya kiyaye kawai dan kiran sallah da karamin sauti ka daga dan jaririnka ka juyo da shi haka ko namiji ko namiji kai mai kiran sallah ina koya miki wannan ki je ki koya mai gidanki idan yayi tafiya baya nan ki yasa kenan kaga duk musulmi ya kamata ya koyi kiran sallah ya iya saboda ana yi wa yaro kuma wannan yana nuna baramu rabu da addinin mu ba ko sun ki mu ko sun yaƙe mu dole sai mun yi musulunci ku dasa wa ƴaƴanku la ilaha illallah ku dasa musu san Allah ku dasa musu san Qur'ani ku dasa musu san annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ku dasa musu san Allah ku dasa musu san addini san shari'a abu na uku an yusammihi isman hasan ya sa masa suna mai kyau hakkin dani akan ubansa dan uban ya sa wa dan suna mai kyau sunan kwarai ya zo a cikin sahih muslim inna ahabba asma'ikum ila allah azza wa jalla abdullah wa abdurrahman sunan nakin da allah ya fi so a cikin sunan nakin ku a wajen allah shine irin su abdullah irin suna na kenan ko kuwa yawa da abdurrahman da abdul malik abdul quddus abdul salam abdul aziz abdul wahhab abdu duk wani suna mai Abdul kaza din nan to shine Allah ya fi so in dai za a sa wa yaro suna in dai da dama to a sa masa Abdul kaza ko da a cikin ƴaƴanki guda kaza babu Abdul din nan ayi kokari a nemi Abdul din nan a saka haka manzon Allah ya faɗa da kuma sauran sunan nake wannan hadisin ingantacce ne Imam Muslim ya rawaito shi hadisi na 2133 riwayar Umar bin Khattab. Duk wanda yake da suna mara kyau to ya halatta a canja sunansa idan iyayensa sun kuskure sun sa masa suna mara kyau to a canja. Kamar wata rana mun je wa'azi na maguzawa a wani gari wani kauye muna yi wa mata wa'azi ke me sunanki tace Shirwa. Subhan nace Shirwa kuma ke ba me sunanki tace Hankaka. Wallahi ke ba me sunanki tace Angulu. An samu sunan dabbobi dabbobin ma kazantattun dabbobi akwai wanda kuma ce ake dai kariya kariya to duk wanda aka sa masa suna na banza a canja haka mazan ma akwai masu sunan niki marasa kyau wanda bai da kyau to shi ma duk a canja duk wanda aka sa mai suna ba ilimi to a canja suna kamar yadda manzon Allah da kansa ya caccanja sunan niki da yawa ya canja musu sunan niki masu albarka abu na hudu ana so a yanka dabba in an haihu namiji a samu dabba guda biyu kamar kinkiya biyu ko rago biyu san samu kwaya biyu in mace ne kuma ayi guda daya saboda Allah ya ce li zakari mislu hazzi unsayayn namiji yana da rabon mace guda biyu haka annabi yace kun ga nan an ba wa mutum sauki amma in ba samu dama ba kowanne ma a yi masa daya kuma shi ragon suna mustahabi ne ba dole bane inda hali ayi idan babu hali ba komai a je kasuwa a sayo kashin miya ayi suna kawai kuna ji na mata wannan abin da kuke wallahi tallahi in ba ai mun kaza ba ba a yanka mun ragon suna ba to ragon sunan me in ba ai ba ba komai in an haifi da ba a yanka mai ragon suna ba ba wani abin zagi ba komai a al'ada ne aka mai da shi ya zama dole shine na ga mutum kato da shi kaya guda ya tashi a masallaci ya fashe muku da kuka bayan magariba me ya faru wallahi tallahi mata ta tayi gobe suna ba da ragon suna wa yasa kaka je kai musu kuka a masallaci kana bara da roko saboda ragon suna in ba ka da shi ka hakura kuma shi ragon suna ana iya yanka shi ma koda daga baya ne ai sadaka ne in yanzu ba ka da hali shikenan da haka an so a yanka wa yaro kuma wannan nama idan aka yanka a ba wa mace mai jego ta ci kuma a bata dama ta ba wa danginta da ƴan uwa da baki masu zuwa kada namiji ya zo ya kane ne nama dan sai za ka ciki sai a yanka maka ragon suna kai da barar da jini kai da nakuda an barki da duk wahala wai kuma ranar suna sai ki ji ɗan uwarsa ko yarsa sun zo sun cinye miki naman gaba daya a batta ta ci ta koshi sosai saboda jinin da ta zubar da shayarwar da za ta yi ta soya wani ta koye a ƙarƙashin gadonta ta ɗan tanadi wani kuma in baki sun zo a ɗan tsakura musu tsoka ɗaya biyu amma namiji na wannan zamani wai sai ya ce sassara shi soya min shi ki bani zan kai wa abokanaina haba nan ba daidai ba ne Allah ya mana afuwa amma in kin ba shi dai babu daifi abu na biyar ana so a samu dibino ɗanye ɗanyen dibino ba busasshe ba inda hali a sa a bakin uba ya tattauna ruwan dibinin da yawun dibinon zaƙin nan sai ɗan kakalo yawun sai buɗe bakin jaririn sai ya zuba masa ya zama abu na farko da yaron ko yarinyar ta fara ɗanɗanawa wataƙila kafin nonon uwarta ma yawun bakin uba ku duba tasirin uba a kan ɗa sai dai in kuma bai zo ya yi ba sai a ƙarshen sati ya yi to wannan kuma dole a ba wa yaro nono ko a ba wa yarinya nono an ce a samu ɗanyen dibino saboda yana da ruwa a cikinsa kuma ya fi sauƙin taunuwa wannan zaƙin in aka sa yaron jariri sai ga yana haɗewa kenan abu na farko da ya shiga cikin hanjin yaro yawun ubansa wannan yana da tasiri yaron ya zama yana biyayya wa mahaifinsa yana ladabi yana da'a wa me wa mahaifinsa in an samu dama wannan shine tahliki ake cewa abu na shida shine kaciya. Ana so ai wa yaro kaciya namiji. Kun san yadda ake kaciya, amma yanzu alhamdulillah an samu zamani ana yi na asibiti mai tsafta. Akwai chemical da ake sawa na urorin, sannan akwai saukin kamuwa daga cututtuka. A gujin kaciya ta wanzami a yanzu ba dan ya haramta ba, amma saboda gudun hadari kar a je a sawa yaro ciwo. Wasu wanzaman suna da kazanta su yi amfani da aska su debo cuta su sa miki a gaban jaririnki. Dan haka idan asibiti ana yi kawai a kai shi ai masa a asibiti, akwai na'ura, akwai magunguna da allurai da za a yi wa yaro in an samu dama. Inda kuma babu sai na wanzaman, to sai a kiyaye a sa wanzami ya wanke askarsa da haifo ya gyaggyara a kula kafin a zo a yanke wa yaro gabansa. Wannan shine haƙƙi na ɗa tun yana ƙarami, kuma abin da iyaye kamata su kula da shi. Wannan abubuwan gaba ɗaya namiji ne yake yi, haƙƙin namiji ne yake zaɓa wa ɗa suna miji yake. Amma in namiji baya nan, mace za ta iya sa wani malami ya yi, ko kuma ɗan uwanta ya yi, in kuma ma bai yi ba ita ma ta yi, saboda ya zama larura. An gane wannan? Allah muke roƙo tabaraka wa ta'ala ya bamu ƴaƴan arziki, ƴaƴan alheri. Akwai abu mai muhimmanci wanda na manta ban faɗa ba, shine aski. Ranar bakwai ana yin aski. Manzo Allah ya ce amitu anhu al'adha yawma sabi'ihi, ku cire wa yaro kazantar da take kansa na gashi, gashin da ya zauna cikin mahaifar uwarsa. A cikin kan da gashin akwai dattin mahaifa, ko ya mace ne ko namiji, a aske gashin saboda kan ya sha iska, sabon gashi na duniya ya fito. Wancan gashin da kika bar masa gashin cikin cikin mahaifiyarsa ne, kyawunsa, kyansa da darajarsa bai kai gashin da zai fito masa sabo bayan ya fara shan nonon uwarsa ba. So abinda mata suke yi wai al'ada yanzu da kuma boko ko zamananci, kiga yaro jariri kansa busu-busu ba a cire mai gashi ba tun ranar haihuwa ba a yi mai aski ba, wannan ba daidai ba ne. Tunda Annabi ya ce a masa aski, a yi masa aski. Kuma lalle akwai albarka cikin bin abinda Annabi ya ce. Tara wa yaro gashi ko tara wa yarinya gashi, ai ita mace ce, ai ba ta kai lokacin da za a yi sha'awar tarin gashin ba, tunda mace ce, a aske shi. Saboda cire wanda Annabi ya ce amitu anhu al'adha yawma sabi'ihi, amma aski sai ranar bakwai ake, yanka sai ranar bakwai ake. Amma saka wa yaro suna da yi masa taniki, da yi masa huduban nan a ranar da aka haife shi kafin uwarsa ta fara bashi nono ake masa. Amma in uba ya yi tafiya baya gari, ko ba girkin ki bane a lokacin yana can gidan amarya, kuma ba ta bari ya fito da wuri, to sai a jinkirta masa sai lokacin da ta sako miki shi, yana zuwa ki miƙa masa ya masa hudu ba. Ana iya samun jinkiri ba a yi ba kwana ɗaya, kwana biyu, amma duk ranar da ya zo ya halatta ya zo ya yi wa yaro hudu ba, ya sa masa suna. Idan ya ga dama ya baki dama ya ce ko kina da sunan da za a saki, ce eh, sa masa sunan ubana, a'a sa masa sunan kakana, a'a sa masa sunan wani kawuna, sa masa sunan baffana da ya rike ni, amma banda sa masa sunan tsohon saurayi na, yawa, don na san ba kirki bane da ku. Ba mamaki wata ta ce a sa mata sunan tsohon saurayinta, ko kuma wani mijinta da ya sake ta ya sallamo ta, soyayya ba ta rabu ba, ashe kana zaune tana soyayya da mijin wani baka sani ba, ka ba ta dama ta ce sa masa sunan wani, sai bayan ka sa suna ka gane ashe sunan tsohon mijinta da za ta kashe ka, ta gama da kai. Ku yi haƙuri mu gaya muku gaskiya, don halin ku din bai da kyau wani lokacin, don ku gyara Allah ya gyara mana. An fahimci wannan? Karatun ya zauna? To insha Allah kuma akwai tambayoyi da za su, daga gobe zan fara tambaya insha Allah ta'ala. Dan naga kun zazzare min ido yau kwana wajen nawa ban yi tambaya ba, ku rike shi gam. Allah ya taimake ku, Allah ya albarkace ku, Allah ya taimake mu gaba ɗaya samu cika da imani. Abinda muka faɗa daidai, Allah ba mu lada. Wanda nayi kuskure ko tuntuban harshe ina neman afuwar Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.